Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 8 ga watan Maris a shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Rasha da Ukraine sun cimma matsayi ta wuta domin a ba fararen hula dama su fice. Yayin da shugaban yan adawa a Rasha Alexei Navalny ke kara kira da a fita a yi zanga-zangar nuna adawa da yakin da kasar sa ke yi.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa madugun masu kare kabilar Yarbawa Sunday Igbobo da aka sako daga gidan yara a jamhuriyar Benin a wannan makon ba zai komo Najeriya ba tukun. To ko me masana harkokin shari'a za su ce game da batun?
Gwamnatin Najeriya za ta fuskanci gwamnatin Kotuna ta nuna bukatar ta na abba a damka mata Sunday. Idan aka bi wannan mataki, idan aka duba za su ginda masu sharuɗin da ya kamata su bi.
Barista Yakubu Salabawa kenan, muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe jami'an tsaron sa kai da dama a wata arangama da ta faru a farkon makon nan a jihar Kebbi. Muna kuma tafa da ra'ayoyin al'ummar jihar Neja game da naɗin gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello a matsayin sabon shugaban riko na jam'iyyar APC ta Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma da farko za mu fara da labaran duniya.
Wace muke Prime Minister Ukraine Irina Bereshuk ta faɗa a yau Talata cewa an cimma wata matsayi ta wuta ta wucin gadi da Rasha, wacce za ta ba fararen hula damar ficewa daga birnin Sumy da ke gabashin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce za a kuma ba da kofar da za ta ba da dama fararen hula su fice daga Kyiv, Chernihiv, Kharkiv da kuma Mariupol. Mataimakiyar Prime Minister kenan take cewa a yau an ba da wata kofa a birnin Sumy wacce za a gudanar da ayyukan jin kai. An cimma wannan matsaya ce da amincewar ma'aikatar tsaron Rasha. A baya an yi yunkurin samar da irin wannan dama wacce za ta ba fararen hula kofar ficewa daga waɗannan yankuna da Rasha take ta lugudan wuta, amma lamarin ya ci tura. A ranar Litinin, jami'an Ukraine suka ki amincewa da wani tsari da Rasha take so ta aiwatar, wanda zai ba 'yan ƙasar ta Ukraine damar tsallakawa zuwa Rasha ko Belarus. Dakarun Rasha sun kwashe daren jiya suna ta aman wuta akan biranen da ke gabashi da kudancin Ukraine. Kazalika sun yi ta kai hare-hare da suka yi ta fadawa kan wasu unguwanni da ke wajen Kyiv, babban birnin kasar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce dakarun Ukraine sun yi nasarar dakile kutsawar takwarorinsu na Rasha da suka doshi Kyiv. Shugaban 'yan adawa a Rasha, Alexei Navalny, ya sake yin yekuwa kan a fita a yi zanga-zanga kan mamayar da ƙasarsa ta yi wa Ukraine ba tare da an takale ta ba. Yana mai cewa rawar da 'yan ƙasar ta Rasha za su taka wajen nuna adawa da yakin zai shiga kudin tarihin wannan karni na 21. Navalny, wanda ke yawan sukar lamirin hukumomin Kremlin, na tsare ne a gidan kaso bayan yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 2.5, hukuncin da magoya bayansa da masana shari'a a yammacin duniya suka ayyana a matsayin na bita da kullin siyasa. A yau Talata, Navalny ya yi wannan kira a shafinsa na Twitter, inda ya ce yawan masu adawa da yakin na karuwa a ƙasar ta Rasha. Yana mai gargaɗi ga hukumomi da kada su kuskura su ɗauki wani mataki da zai daƙile yunkurinsu. A makon da ya gabata, Navalny ya yi kira da a fara yin zanga-zanga a kullum a sassan biranen ƙasar ta Rasha. Aƙalla mutum 13,500 'yan sanda suka tsare a ƙasar saboda sun yi zanga-zangar adawa da yaƙin, kamar yadda OVD Info ta ce, wata ƙungiya da ke sa ido kan kamun da jami'an tsaro suke yi a faɗin ƙasar. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Ukraine ta saka wa Rasha sabbin takunkumai saboda wannan mamaya, lamarin da ya haɗa hadda wasu rukunin mutane da ke yi wa Rashar yakin farfaganda ta hanyar yaɗa labaran ƙanzon kurege. Minista harkokin wajen Australia Marie Spain ta faɗa cikin wata sanarwa a yau Talata cewa takunkuma sun haɗa da wasu mutane 10 waɗanda aka samu hannunsu a rura wutan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Ministar ta ce ayyukan farfagandan da suke yi sun hada da yada labaran bogi kan kawar da aƙidar Nazi a Ukraine, da yada labaran cewa ana yi wa 'yan Rasha kisan ƙare dangi a gabashin Ukraine, tare da nuna cewa Donetsk da Luhansk yankuna ne masu cin gashin kansu. Kazalika Pen ta kuma ayyana wasu sabbin takunkumai da suka shafi hada-hadar kudade a fannin sojin kasar Tarasha, waɗanda za su hana kamfanoni shigarwa da dakarun kasar kayayyaki daga Australia. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Tun dai bayan da mahukunta a jamhuriyar Benin suka sako madugun masu kare kabilar Yarbawa a Najeriya Sunday Igboho bai iya dawowa Najeriya ba, inda ake neman sa ruwa a jallo bisa zargin ta'addanci. Masu fashin baki da masana harkokin shari'a sun yi ƙarin haske akan wannan batu. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Mai na kaina da ƙarin bayani.
Shi dai madugun kare muradin Yarbawan Chief Sunday Adeyemi da aka fi sani da Sunday Igboho, wanda ya share kwanaki 231 a gidan kaso a birnin Kwatano, bayan jami'an tsaron jamhuriyar Benin sun cafke shi ranar 19 ga watan Yulin shekarar bara. Haka kwatsam aka samu labarin bada shi bele daga gidan kurkuku. Sunday Igboho, wanda mahukuntan na Benin suka hananta shi ga wasu shugabannin al'ummar Yarbawa, wato Wale Adeniran da kuma Banji Akintoye, an samu sharuɗin ba zai bar ƙasar ta Benin ba. Na tuntuɓi ofishin mataimakin shugaban Najeriya da kuma jami'ai a ma'aikatar shari'ar Najeriya, ko suna da masaniya dangane da sakin shi Sunday Igboho. Duka ɓangarorin biyu ba su ce da ni komai ba, amma ga irin tunanin Malam Nasiru Zaharuddin mai fashi kan al'amuran yau da kullum.
Sakin shi Sunday Igboho da kotu ta yi a jamhuriyar Benin ta yi ne saboda lauyoyinsa sun nuna cewa ba ya da lafiya, ba zai fita daga ƙasar ba. Gwamnatin Najeriya ko shakka babu tana da hannu wajen abubuwan da suke faruwa, domin da aka kama shi laifuka biyu ne ake zarginsa da su, da ake jin yana da su. Laifi na ɗaya dai shi ne wanda ya wa ita ƙasar jamhuriyar Benin, inda ya karya musu sharuɗan shige da fice. Laifi na biyu kuma shi ne zargin da Najeriya ta turo cewa ya nema ta ta'addanci da sauran abubuwa a cikin ƙasarta.
Ƙwararre kan alaƙar ƙasa da ƙasa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, na ganin ba lalle bane da hannun Najeriya wurin sako Sunday Igboho.
Ko da ba gwamnati bace ta matsa musu wasu masu faɗa a ji a tsakaninsu, tunda yan Benin Republic da yawancin masu mukamansu suna da su ma Yarbawa ne, za a iya zaton cewa wannan kusancin ya sa an yi masa alfarma. Amma ina ganin rike shi wata takwas da aka yi a kan laifin takardun tafiya na kwange, Benin Republic ta nuna cewa ba ta wasa da dokokinta.
Tuni dai dama gwamnatin Najeriya take neman Sunday Igboho ruwa a jallo, bayan da jami'an DSS suka yi wani samame a gidansa tunda yanzu an sako shi, amma bisa sharaɗin ba zai bar ƙasar ba. In Najeriya na son tusokiyarsa zuwa gida don ya fuskanci shari'a, yanzu menene abin yi? Barista Yakubu Sale Bawa masanin tsarin mulki ne.
Idan Najeriya tana buƙatar Sunday Igboho ya dawo, gwamnatin Najeriya za ta fuskanci gwamnatin Kwatano ta nuna buƙatar ta na abba a damƙa mata Sunday. Idan aka bi wannan mataki, idan aka duba za su jinda masu sharuɗin da ya kamata su bi, daga nan a ƙarshe duka na tabbatar maka yau idan ministan shari'a Attorney General na Najeriya suna so hakan, ba zai zama da damuwa ba.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Hukumar kula da kuɗaɗen shigar da ake samu a man fetur da iskar gas da kuma ma'adinai a Najeriya ta kaddamar da wani rahoto akan bincikenta na shekarar 2020. Rahoton da ya gano cewa kamfanonin mai da iskar gas guda 51 ne ke bin gwamnatin tarayya bashin sama da dala biliyan 3 a shekarar. Batun da ya dasa ayar tambayan kan ko an karkata kudaden ne. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
Rahoton hukumar Taneti na shekarar 2020 ya bayyana cewa Najeriya ta samu dala biliyan 20.43 daga ɓangaren man fetur da iskan gas a shekarar, adadin da ya nuna an samu raguwar kashi 40 idan aka kwatanta da dala biliyan 34.22 da aka samu a fannin a shekarar 2019. Malam Sa'ad Balarabe shi ne mataimakin darakta a hukumar.
Rahotonmu ya binciko yanayin yawan man da aka haƙo a ƙasa kuma da nawa ne kuɗin da ya shiga a jihun ƙaramin gwamnati, amma abin da muka fi ganuwa muka hakikance muka kira gwamnati da ta mai da hankalinta akai shine maganan abin da ake ce ma subsidy, tallafi da gwamnati take sawa akan fetur da take baya ƙasa. Muna iya cewa tana asaran kuɗi da yawa wurin bada tallafin nan, kuma man nan ba yana isa ne yaje kuma ga hannayen ƙasa ba. Akwai kamfanonin mai da gwamnati ta kafa kamar guda hudu, Kaduna, Port Harcourt da Warri, wanda su ne nauyin su tace man nan domin amfanin ƙasa. So amma Allah ya kawo mu yau a rahoton mu ta tabbatar cewa a shekara ta 2020 babu gangan mai ko da ƙara ɗaya da waɗannan kamfanoni suka iya tacewa domin amfanar da samar da fetur ga sufuri a cikin ƙasar Najeriya. An kuma gwamnati ta yi asaran kuɗi sama da biliyan 100 na dala wurin gada wannan tallafi.
Rahoton ya kuma ƙara da cewa yawan kamfanonin da suka kasa biyan bashin ya ragu daga 77 waɗanda hukumar ta rawaito a shekarar 2019 zuwa 51 a shekarar 2020. Kamfanin kula da albarkatun man fetur na Najeriya NNPC da ke da kyakkyawan halaka da hukumar Taneti ta bakin babban jami'in kula da harkokin kudade na kamfanin Malam Umar Ajiya ya bayyana cewa a bangaren su sun himmantu wajen samar da bayanai ga al'umma a kasar.
To mu muna cikin wayannan kamfanonuka da ke kawo kudaden gwamnati, kuma muna ba da su kan yin ayyukan da gwamnati ce a yi, sannan kuma saura ana sawa cikin asusun gwamnatin da kowane wata ake raba ma gwamnati ta tarayya da jihohi da kananan hukumomi. Muna cikin board din wannan organization din, saboda haka mun riga mun bincika wa'annan abubuwa lokacin da aka wannan report shekara 2020, haka ne maganan take. Amma dai abin da biyo baya cikin shekaran da ta wuce 2021, yawancin wayannan kudaden an riga an ba gwamnati.
Awal Musarraf Sanjani da ke zama shugaban kungiyar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta Transparency International Reshen Najeriya ya yi ƙari da cewa,
in har ana son a san gaskiyar al'amarin da yake faruwa, dole ne wannan rahoto gwamnati ta yi amfani da shi ta dauka, kuma ta ci gaba da taimakawa wajen tabbatar da kan cewa wannan hukuma ta Naiti ta ci gaba da aikin da take. Shine babban mafarin yanda za a san da yake faruwa a cikin al'amarin man fetur a Najeriya da sauran ma'adinai. Idan ba a bi wannan rahoto ba diddigi, to za a ci gaba da samun waɗanda ba su da kishin ƙasa su sace kuɗin ƙasa, su rashin gaskiya, su ƙi bada kuma haraji. Saboda haka wannan rahoto yana da muhimmanci, kuma zai ba mu damar da za mu tsaya mu yi nazari irin kan darussuka na inda ake asarar kuɗaɗen shiga a ƙasar nan.
Wannan dai shine karo na 13 da hukumar Neti tare da haɗin gwiwar hukumar Eti ke fitar da irin wannan rahoto, kuma ya zuwa yanzu rahoton ya binciko biyan kuɗaɗen haraji daga hukumomi guda 83 waɗanda suka hada da kamfanonin mai da iskar gas guda 69 da hukumomin gwamnati guda 13 da kuma kamfanin iskar gas na Najeriya wato NLNG a takaice. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A Najeriya har yanzu ana ci gaba da samun hasarar rayuka masu tarin yawa sanadiyar ayyukan ta'addanci. A farkon wannan makon, 'yan bandiga sun kashe jami'an tsaron sa-kai da yawa a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar a wata arangama da ta faru. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
'Yan Najeriya musamman na arewacin ƙasar na ci gaba da fuskantar tashin hankali sanadiyar kisan gilla da 'yan bandiga ke yi wa jama'a duk da kokarin da mahukunta ke yi na shawo kan matsalolin na rashin tsaro. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, jama'a na ci gaba da jimami akan kisan gilla da 'yan bandiga suka yi wa jami'an tsaro na sa-kai waɗanda ke taimakawa wajen samar da tsaro ga yankunansu. Lamarin ya faru ne sanadiyar arangama da suka yi da 'yan bandiga waɗanda ake sa ran sun gudano ne daga jihar Neja, inda ake fatattakar su, inda suka yi wa 'yan sa-kai da ke shirin tarban su a jihar Kebbi kwanton Bauna. Na zanta da wani mazaunin garin Dirin Daji wanda baya da nisa da dazukan da aka yi gumurzun Alhaji Bashir Radde.
Dama karamar hukumar mulki na Sakaba ya zama kamar labi, hanya ne nasu idan za su shiga cikin jihar Naija, nan ne hanyar su. To sai aka samu labari, sai 'yan sa kai na kasar Zuru waɗanda yake yawancin su mutanen kasar Zuru ne, sai suka yi ta shiga suna kokari su kai dauki saboda an ce an ga barayin da yawa. Ashe su informant sun ga 'yan sa kai na yawan shiga, to sai suka ba barayin labarin. To sai su barayin sai suka samu wurare suka ɓoɓɓoye wadda majiya mai tushi ta ce ma a saman itace suka zauna suna jiran waɗannan. Unknown to them gaskiya sai suka yi ta harbin su. To majiya mai tushi gaskiya ta gaya mana cewa tsakani da Allah an wuce da gawa ya yi 50. Ko ni a kohar gidana dai na ga dai a bisa mashin an yi ta wutuwa da wasu gawawwaki.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a jihar Kebbi, sufurtunan na 'yan sanda Nafi'u Abubakar ta tabbatar da an yi arangama tsakanin barayin da 'yan sakai.
Saboda ka san ana wani atisai a jihar Niger, so kusan kamar daga can su wannan 'yan bandidin wannan operation da ake shi ne ya koro su wuta ta musu yawa. So 'yan sakai suka ji labarin cewa su wannan mutane suna wucewa don ba su da sansani a cikin jihar Kebbi. Maybe za su je jihar Sokoto, Zamfara ne ko Sokoto. To su tuntuɓe jami'anmu a haɗa kai a shirya a gaya za a tunkare su. Sai suka yi taho magama da su da ƙashin kansu ba tare da sun san da hukumin tsaro ba.
To kamar da zuwa yanzu kun samu adadin kila casualty ko kuma wane yanayi ake ciki?
To yanzu batun gawawwaki gaskiya ba za mu ci ga adadi ba don muna haɗawa ne. Amma da shi tuni mai girma kuma shi'an sana'a na jihar Kebbi CP Musa Baba ya sidaga ya umarci jami'an masu kwantar da tarzoma wanda dama akwai su a wannan yanki. Su garzaya su je wurin don su kai ɗauki.
Jama'ar yankin da yana ganin ya kamata a riƙa samun ƙawance tsakanin jami'an tsaro na hukuma da na sakai domin kaucewa samun irin wannan matsalar a nan gaba.
Su wannan ga 'yan sakai tun suna sacrificing lokacinsu, suna sacrificing rayuwarsu, ya kamata a ce akwai synergy tsakanin su sojoji da 'yan sakai, saboda an nuna mana cewa sojoji ma ba su tafi ba, 'yan sakai ne suka tafi.
Ita kuwa rundunar 'yan sandan ta ce dama tana aiki tare da 'yan sakai. Ile dai kawai tsotsai ne ya rutsa da su a wannan karon.
Muna aiki tare gaskiya, sai dai kusan a ce wannan karon an dan samu kore.
Jama'ar yankin kudancin jihar Kebbi na daga cikin jama'ar yankunan arewacin Najeriya da matsalar rashin tsaro ke hana su bacci da idanu biyu rufe, kuma sun jima suna kukawa akan matsalolin. Waɗanda ko sun yi sauki sai abin ya dawo daga baya, kuma mahukunta na cewa suna kokari na shawo kan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma za mu leƙa jihar Neja a Najeriya. A yayin da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya zama sabon shugaban riko na jam'iyyar APC ta ƙasa, ra'ayoyin al'ummar jihar sun rabu gida biyu. Wasu na nuna farin ciki, wasu kuma na nuna rashin jin daɗin su, saboda a cewar su hakan zai kawo cikas ga wasu masu neman shugabancin jam'iyyar ta fi APC daga jihar. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A yayin da gwamnan jihar Nejan Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya zama sabon shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya, ra'ayoyin al'ummar jiharsa ta Nejan ya rabu gida biyu, da masu nuna farin ciki da kuma masu nuna rashin jin daɗi, saboda a ganinsu zai kawo cikas ga wasu masu takarar neman ganin sun dare kujerar shugabancin APC ta ƙasa a babban taron APC da za a gudanar nan gaba. A jihar Niger dai akwai mutane guda biyu da suka fito fili suka nuna sha'awarsu na neman shugabancin jam'iyyar ta APC a matakin ƙasa, da suka hada da ɗan majalisar dattawan Najeriya Sanata Sani Musa 313 da kuma wani matashi ɗan siyasa Alhaji Sa'idu Etsu. Ga dai abinda wasu daga cikin 'yan jihar Niger ke cewa akan sabon matsayin gwamna Abubakar Sani Bello.
Sunana dai Honorable Aliyu Bala Adamu Kuta. Ni na yi farin ciki da wannan abin, wannan matsayi da mai girma Abubakar Sani Bello ya samu, saboda ci gaba ne a jihar Niger, musamman mutum ne mai kishin fati jam'iyya.
Sunana Ahmad Garba, ni ɗan jihar Niger ne. Gaskiya ba mu yi murna da wannan abin da ya faru ba. Bukatar mu shine alamu kala-kala ya nuna cewa mai girma gwamna bai tare da Sani. Mu muna faɗi ne saboda ya ji ya gyara kafin lokaci ya ƙure, wato Muhammad Sani 313, wanda muna da yakinin cewa in har Allah ya sa aka je yana da support, wanda ko consensus za a je, mu mun san insha Allah zai samu majority.
A baya dai bayanai sun nuna cewa shugaba Muhammadu Buhari ya nuna sha'awarsa akan wanda yake so ya zama sabon shugaban APC. To ko gwamna Abubakar Sani Bello zai bi ra'ayin shugaba Muhammadu Buhari? Alhaji Umma Kolo shine mataimaki na musamman ga gwamna Abubakar Sani Bello akan harkokin siyasa.
Ai ka san ba inda za a ce mai girma shugaban kasa ya nuna ce ga abin sha'awan da yake so, ko kuma ga abin da yake so wani ce ba zai nuna masa amincewa ba. Amma yanzu da wannan sabon shugabancin, in Allah ya zaka, komai na jami'ar APC a Najeriya zai daidai.
Shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger Zakari Halliruji Kantoro ya ce ya yi imanin cewa gwamna Abubakar Sani Bello zai iya warware duk wasu matsaloli da suka dabaibaye jam'iyyar ta APC kafin zuwan babban taron nata.
Ai Allah bai dora mutum kayan da bai doka. Wanda duka ga Allah ya ba miliki ko shugabanci to insha Allah ku Allah zai iya masa ya nuna masa hanyar da zai warware dukkan abin da ake buƙatar shi.
Bayanai dai na nuna cewa akwai sauran rina a kaba ga lamarin shugabancin APC a Najeriya. Domin kuwa wasu kafofin yaɗa labarai na Najeriya sun ruwaito cewa akwai wasu gaggan ƴaƴan jam'iyyar ta APC a Najeriya da ba su yi mubaya'a ga shugabancin gwamna Abubakar Sani Bello ba. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da Ibrahim Musa, memba a hukumar samar da iri ta ƙasa a Najeriya, kan irin rawar da hukumar take takawa wajen samar da ingantaccen iri ga manoma, yayin da wasu rahotanni ke nuna cewa ƙasar na fuskantar barazanar yunwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Nasiru Adamel Hikaya ya fara da tambayar sa kamar haka.
Ibrahim Musa, wasu fa za su ce kai tun kafin ku fara waɗannan harkoki na kirkire-kirkiren ku suna noma, kada ku kawo musu wani abu wanda ba su sani ba fa.
Kwanan nan naji a rediyo wani yaro ya kiri wata na'ura mai bayan ruwa irin noman rani ta ainihin abin da ya shafi hasken rana, kuma yaron nan a Jos yake, kuma dan arewa ne, dan Najeriya ne, kuma yaron kwata-kwata ko shekara 23 bai kai ba. A takaice an kai wannan fasahar tasa Ingila ya ci gasa, yanzu ma zai kai wannan fasaha ta Majalisar Ɗinkin Duniya. In ko muna da irin waɗannan yaran muna tare da su, suna da irin wannan fasahar, to ina ganin idan ainihin gwamnatin tarayya da kuma wannan ma'aikatar tamu ta kufa ka'in da na'in tana so ta aiwatar da wannan abun, ba zai mana wahala ba.
Wato Ibrahim, baka fahimci watakila tambayar da nayi ba. Tambaya tana nuna wasu za su ce ai Chali kai ma tun kakanninka ake noma a garinku Sulaitan Karkar, ana noma a wajen, in ma irin ingantacce ne in ma dai ba ingantacce bane dai kana gani ana noma, da haka kada ku kawo musu wasu abubuwa waɗanda ba su sani ba.
A'a, duk wanda yake tsakanin Kano da Jigawa ya san YTR Gumal, wata farar dawa lokacin da Allah ya addabe mu da fari aka samu wannan dawar a cikin kwana 30-40 take yi. Duk wanda yake yankin Kano, Jigawa, Gombe ya san wake ainihin dan wuri, wannan wake dan wuri ai waken Turawa ne. Kowa ya san wanda yake Kano, Jigawa ya san shinkafa Jamila. Wannan shinkafa Jamila ba ta gargajiya bace ba, ainihin duka dai sa, kuma kowa ya san cewa masara, irin masarar da ake kira hybrid wanda ake sayarwa musamman a Zaria, wanda ainihin ɗakin bincike na harkar gona na Zaria yi, kuma ana sayarwa a Arewa, ana shuka ta, kuma kowa ya sani. Saboda haka wannan ne wahala ba, dama ana yi, bunƙasa shi ake so a yi, saboda yanzu yawan ya ƙaru ainihin kuma gonakin sun yi kaɗan, so muna buƙatar mu samu ingantaccen iri da yawa a kasuwa a ɗan ƙaramin guri, ka yi shuka ka samu tsaba da yawa, ba sai ka nema noma gandun daji ba, ka sha wahala.
Ran Musa, ma a cikin wannan tattaunawa ka ce a gargajiyance ma na iya samun ingantaccen iri, me za ka ce kan ƙarin bayani za ka yi?
Ƙarin bayanin da zan yi akan ainihin a gargajiyance, yanzu idan ka je ka inda ake sai da tsirran fulawa, za ka sayi mangoro na gidan gona, kuma ba a gidan gonan aka yi shi ba. Shi wanda ya karanta wannan ilimin tsirran shi ne zai yanki wancan ya hada ya sa ma har za ka ga ya sa kamar seletab ya daure, wanda Bature yake kira cross breeding. So wannan shi ne ainihin bambancin ainihin irin gargajiya da na ainihin Bature. Ilimi ne, fasaha ne, shi ma Baturen fasaha yake amfani da ita da hikimomi da Allah ya masa. Kuma yanzu Allah ya taimake mu, muna da yaranmu sun yi karatu, sun fahimci irin wannan kimiyya da fasaha din, suna yi a jami'o'i, suna yi a kwalejojin aikin gona. Wannan abu idan aka ɗauki yaran nan aka je da su a gonakinmu na gargajiyan, a nan za a shuka abin, ayi abun kowa yana gani. So abin da yasa nace ayi shi a gargajiyance ko nake bada shawara haka. Duk wanda yaga an yi abu a garin sa a gidan sa ba zai kyamace shi ba. Misali zan baka, akwai wani makwabci na manomi, na kawo masa irin kubewa da na kankana da riɗi, nace shuka wannan yafi nasa yaki. Sai da na shuka nawa yayi kyau, shi ya fara zuwa guri na bane yace yana son wannan irin nawa yafi nasa. So idan mutun yaga abu, wasu ma in ka basu ba za su shuka ba, za su ce wani abu ne na tura, ba san me za su shuka ba. Amma idan an yi a ainihin wurin su a cikin al'ummar su, zai zama da sauki su dauka su amfani da shi.
Wannan ya nuna da ya karshe Malam Ibrahim Musa, su manoma na yankunan karkara ake so a jawo hankalin su. Kananan manoma kenan, tunda na san manyan manoma kan dama suna da kuɗi da suke sayan na'urori daga kasashen waje su zo su yi noman su, amma waɗanda aya suka fi yawa su ne ƴan kananan manoma da suke ƙauyuka, waɗanda watakila bai fi su noma abinda za su ci da ƴan buhu biyu na wake da za su sayar su samu na cefene a shekara ba.
Wannan shi ne a gabanmu, talakawa da suka zaɓi wannan gwamnatin su muke so mu saka musu, saboda an riga an musu alkawari a yakin neman zaɓe za a bunƙasa harkar noman nan. Bunƙasa harkar noman nan tana da yawa, mu dai a ɓangarenmu na samar da ingantaccen iri da wannan ma'aikatar da take sa ido a kan ingantaccen iri, iya ƙoƙarin da muke yi kenan mu tabbatar da an samu ingantaccen iri ya kai ga ainihin hannun talaka, domin ainihin alkawarin ya kasance an cika shi, kuma an ci nasara a kan ainihin bunƙasa wannan tattalin arzikin ƙasar ta ɓangaren noma. Kuma ina amfani da wannan dama, tare gwamnatin tarayya suka yi alkawari da gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da shugabannin ƙananan hukumomi su shigo cikin wannan harkar, su ba da nasu gudunmowa, domin ainihin su ne ke tare da waɗannan talaka musamman ƙananan hukumomi. Kuma kowace ƙaramar hukuma tana da ainihin ma'aikatar aikin gona, har supervisory councilor suke da shi wanda ya shafi aikin gona. Saboda haka yana da kyau su shigo cikin wannan al'amari a haɗa hannu da ƙarfe, domin ainihin jadawalin ya sauka har zuwa ƙasa.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Ibrahim Musa da kuma wakilin mu Abuja Nasira da Mail Hikaya, sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauci da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaida Muhammad Baballe Hafiz, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Salisu Isa Fana, ƙaramar hukumar Kamba, jihar Kebbin, Najeriya, da Malam Ango, malamin makaranta Yawuri, da Nafa'atun Salihu Isa Fana. Suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah, muna kira ga mai girma gwamnan jihar mu ta Kebbi, Alhaji Atiku Bagudu, da ya gaggauta biyan 'yan gratuity kudadensu na yin ritaya, ganin cewa suna cikin bukatar kudaden, suna barin aiki domin wallahi jeji ya kama da wuta, babu gaba babu dama, kuma ga larurori sun yi masu katutu. Da fatar kiran mu ya kai ga mai girma gwamna. Sai sakon Alhaji Sule na Yashi Bajoga da Alhaji Haruna Tarmasuwa, suka ce al'ummarmu da wannan rikici na kasashen Rasha da Ukraine ya rutsa da su.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Mataimakin Prime Minister Ukraine Arin Bereshuk ta faɗa a yau Talata cewa an cimma wata matsayitsagaita wuta ta wucin gadi da Rasha, wacce za ta ba fararen hula damar ficewa daga birnin Sumy da ke gabashin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce za a kuma ba da kofar da za ta ba da dama fararen hula su fice daga Kyiv, Chernihiv, Kharkiv da kuma Mariupol. Shugaban 'yan adawa a Rasha, Alexei Navalny, ya sake yin yekuwa kan a fita a yi zanga-zanga kan mamayar da ƙasarsa ta yi wa Ukraine ba tare da an takale ta ba. Yana mai cewa rawar da 'yan ƙasar ta Rasha za su taka wajen nuna adawa da yakin zai shiga kundin tarihin wannan karni na 21. Navalny, wanda ke yawan sukar lamirin hukumomin Kremlin, na tsara.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.